مطالعہ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ امید روا یہ کمائیں دے کی کمائیں حلق ہو سکتا بیان کی سر بنو اسرائیل اللہ بہن مالی سنسیہ wannan baiwa sai babba da Allah subhanahu wa ta'ala ya mutu ita ce yake so su tuna a wannan wuri sai su cewa ku tuna lokacin da muka tsere da ku daga Fir'auna da mutanen domin su tuna wannan ni'imar sai su zo su bauta masa shi gari amma abinda muka sani na ɗabi'ar bani Isra'ila kamar yadda na ambata mana cewa addini ne wanda asalinsa alaƙarsa ta jini ce ba alaƙa ce ta aƙida ne shi sa annabi Musa alaihi salatu wasalam ya sha wahala da su ƙwarai da gaske don su abin da suke ji shine allan nasu ne bal suna faɗin ma cewa babansu ne ubansu ne don haka kawai dole ne ya bi musu daɗi ya musu abin da suke so umarnin da annabi Musa alaihi salatu wasalam yake ba su ba dukansu suka yarda da shi a kai ba waɗanda suka yarda sun yarda yarda ta addini yarda kuma na cewa jagora ne shi a gurinsu waɗanda ba su yarda ba kuma su suna ɗaukarsa ne kawai shugaba ne kawai na ƙabilarsu mai jagorancin su ya fidda su daga tashin hankali shi yasa da yawansu muke ganin irin waɗannan abubuwan da suke aikata har wani zai mamaki yaya bani Isra'ila sun yi wa Allah irin wannan gangarewa amma kuma yana ƙara musu ni'imomi wannan yin ɗaya daga cikin sirrin kenan na ambata mana ɗaya daga cikin ko kafin fara wannan darasi da ya shafi bani Isra'ila cewa bayan sun fita daga wannan ruwa da Allah maɗauki ya cece su bai halaka su ba kuma daga hannun Fir'auna da mutanensa ba su yi nisa ba sai suka ga wasu mutanen wannan wurare ɗin suna bauta wasu gumaka saboda kangarewa da rashin fahimtar kiran da annabi Musa ke musu sai suka fara roƙonsa cewa ya sa musu abin bauta ko gumaka su masu bauta kamar da waɗanda suke da gumaka ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah kamar da suka bayyana a lokacin nan ya musu faɗa ya tsawatar da su aka wuce bayan an wuce kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da su shiga garin Falastin su yaƙi mutanen da suke wannan wuri ƴan asalin masu ƙasar ƙabilan Filisto da Kan'anawa da suke zaune a ƙasar Falastin da kuma cikin Urdun wato Jordan a yanzu amma suka tsorata suka ce waɗannan mutane sun yi girman da ba za su iya yaƙar su ba suka ƙi shiga Allah ambata mana cewa a wani Allah maɗauki ya buga musu ɗimuwa ta shekara 40 ba su san inda suke ba ba su san inda za su ba ba su san hanyar da za su ba a cikin wannan ɗimuwa abubuwa da yawa sun faru abin da za mu karanta a yau da yawansa a cikin wannan abin da ya faru Allah maɗauki ya saukar musu abinci mai daɗi da za su ci don ya wadatar da su daga nema duk da cewa an sa musu wannan ɗimuwar kamar azaba ce amma sai kuma ya yi musu ni'ima ya ba su abin da za su ci shi abin da za su ci ma suka ce su ba sa son wannan kullum da kullum sai wannan su sun gani a sake musu da irin waɗannan halaye har annabi Harun alaihi salatu wassalam ya rasu a wannan tafiyar bayan sa annabi Musa shi ma ya rasu ya zama cewa kafin annabi Musa ya rasu alaihi salatu wassalam ya yi wasiyya ga Yusha shi ma annabi ne daga cikin annabawan Allah ya jagoranci bani Isra'il ya shiga da su wannan ƙasa to Yusha shi ne wanda ya ja su har suka je suka yaƙi mutanen wannan ƙasa har suka yauna kun ga kenan shi annabi Musa alaihi salatu wassalam bai ga inda wannan abu ya faru ba wannan umarni na azai a shiga wannan ƙasa a yaƙi mutanen a zauna a ƙasar ba a lokacinsa ake ba sai da yanzu kuma an ambata mana zaman da suka yi da yadda Yusha ya karkasa su ƙabila ƙabila suka ci gaba da zama har aka zo lokacin ya sa musu alƙalai suke gudanar da rayuwarsu da shugabancinsu har aka zo lokacin da suka nemi a ba su sarki, sarkin da zai jagorance su su yaƙi har aka fara annabawa. A wurinmu annabawa ne annabi Dawud da annabi Sulaiman ɗansa, amma su a wurinsu waɗannan a gurin Yahudawa a littafansu abin da suke faɗa sarakuna ne kawai na ƙabilar Banu Isra'ila ba annabawa ba ne. Da haka ba ka jin suna ambatonsu a cikin annabawa. Bayan wannan lokaci da lokacin annabi Dawud da Sulaiman da ɗansa Rahobu'am kamar da suka faɗa a cikin littafansu, har kuma bayan sa aka samu wasu sarakuna ɗin, daga baya kuma abu ya gurɓace musu, ana kawo musu hari karo ɗaya karo biyu har dai su bukta nasa suka zo suka tarwatsa su kamar da muka ambata a baya. To yanzu abin da za mu ji halin da suka shiga a lokacin da aka yi wannan fihin da rudani da ɗimuwar da suka shiga ta shekara 40. Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata mana cewa wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab, suna ɗanɗana wa mummunar azaba akalin sau kamar da ya ambata anan yulunahum wa yasta'milunahum, suna ɗora musu azaba shine yulunahum, kuma suna amfani da su amfani a matsayin bayi don sun mai da su bayi ne. Da Bani Isra'ila lokacin da wannan fir'aunin ya sami mulki, mun san fir'aunin farko zamanin annabi Yusuf ya girmama su har ya ba su unguwa kamar da muka ambata ko tasu suke da yana ciki. Abu ya juya da wannan fir'aunin ya zo na zamanin annabi Musa, sai ya fara ɗanɗana musu azaba sakamakon abin da ya ji na cewa ƙarshen mulkinsa zai zama a hannun ɗaya daga cikin wannan a jama'a wato Bani Isra'ila. Wasu suna cewa mafarki sai aka nuna masa Baitul Maqdis, sai ya ga duk an halakar da wurin ba wanda ya laifi Bani Isra'ila. Kuma ganin cewa suna nan a ƙarƙashinsa, ashe alama ce ta cewa mulkinsa zai kare, suna su zai wanzu. Kar mu manta irin waɗannan abubuwa mafi yawansu za ka same su ne kawai a littafan waɗannan mutane. Ina fata mun gane. Wasu kaɗan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari akan ɗabi'arsu, mulkinsu, rayuwarsu da sauransu. Amma mafi yawan labarin da za ka ji ana faɗa akan Bani Isra'ila da yawansa ana samun su ne daga littafansu. Littafansu babba ce ne wannan Bible nasu da ke hannunsu yanzu, wanda suke cewa littafi mai Kirista suke kira littafi mai tsarki, wanda aka kasa kashi biyu da tsohon alƙawari da sabon alƙawari. Akwai littafan kuma da suka yi sharhin waɗannan lokacin farko da suka bayan sun rubuta wannan littafan suka fara sharhin sa, suka samu suna kiran irin wannan rubuce-rubucen da suke suna kiran su midrash. Midrash kamar mu ce ilimi na tafsiri mu a nan mizan, suka yi sharhi da ta'liqi akan waɗannan littafai. Duk littafin domin a datan littafin annabi Musa ne kawai wurin guda biyar, sifir guda biyar ne a cikin Bible ɗin namu ne kamar da biya mana nan. An ya kasu kashi-kashi, sun kasa su kashi uku, kamar da kuma bin ambata suna ce masa tana ta farko suna nufin Taura, nun na ɗin suna nufin Nanu'el ma'ana kutubul anbiya littafin annabawa, sai kaf a ƙarshe suna cewa kutubin, amma suna cewa kha tanas da kha saboda yaren Ibriya duk inda kafin ta zo ƙarshe kafin ta kuma ya zama wani harafi ne na madda, to ana nufinta da kha, shi yasa suke cewa tanas a rubuce duk haka suke faɗi. To waɗannan littafan kashi uku da duk ba su zamanin annabi Musa alayhi salatu wasalam, abin da ya bar musu waɗannan littafai guda biyar na farko da shi ake kima a Taura, shi wannan Bible ɗin da kuke cewa Old Testament ko New Testament in ka same shi, shi Old ɗin tsohon alƙawari shi ne nake faɗa ya karɓi kashi uku, sabon alƙawari na Kirista ba ruwan su da shi su Yahudawa. To shi wannan kashin farkon shi ake kima a Taura, ba dukansa ne a Taura ɗin, shi wannan Old Testament ya ba ta mun gane. to waɗannan sifar guda biyar ɗin sai suka fara musu sharhi suna rubutu a kansu suke kiransa midrash. To a waɗannan littattafai akwai maganganu da yawa da aka sami suka samu hanya zuwa ga littafanmu na tafsiri, wasu ta hanyar riwaya, riwayoyi da aka samu waɗanda suka musulunta daga cikin ahlul kitab, wasu sahabban sun tambaye su lokacin da tunda Allah maɗauki ya ba mu waɗannan labaran ko gashi wa idna daynakum gashi ga an yi kaza har aka shigar da su wuri kaza aka sa su wuri kaza aka ba su abinci ne kaza, kaga dole sahabbai za su nemi su sanya abin yake tunda a cikin Qur'ani babu bayanin kulu-kulu. To sukan tambayi waɗanda suka musulunta daga ahlul kitab, me kuka sani daga littafanku na abin da ya auku a wannan wuri? To sai su kawo musu riwayoyi su ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza. Wani za ka same shi a cikin littafan nasu wannan na yanzu da ake cewa Bible Edition Old Testament, wasu kuma ba a samun su suna cikin waɗancan tsofin littafin da suke cewa midrash, hawa-hawa ne su ma manya-manya har daga cikin su aka sami waɗanda suka takaita wannan ɗin suka maida shi ɗan ƙaramin littafin fiqhu suka sa masa suna al-mishna. Shi wannan mishna ɗin daga musanna abinda ake karrara shi ake yawan yi mai ambatar su, shi kuma aka samu wasu malaman daga baya da suka zo suka zauna suka yi sharhin wannan mishna ɗin, shi ake ce ma Talmud, za ku ji ana faɗin sunan littafin Talmud. To wannan littafin sai suka buɗa shi faɗi babba ne sosai, yana nan da yaruka da yawa, akwai na asalin Ibriya ɗin tare da Aramiya, akwai kuma wanda suka fassara shi zuwa ga harsuna da yawa, akwai wanda aka fassara zuwa Turanci, akwai na Faransanci, akwai na Jaman da sauransu. To waɗannan littafan akwai irin waɗannan kissoshin da yawa ciki wanda za mu ji an same su a cikin littafanmu na tafsiri, sababin yadda suka shiga su ne ta hanyar irin waɗannan ruwayoyi. Kuma ƙa'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu dama يتحدث عن بني إسرائيل ولا أرد من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. كوي حديثي كوكالي حديثي كوكالي لابان دجا أهل الكتاب ولا أرد بان 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 أما كم كسن دون ليمون أياس ودي من الله صلى الله عليه وسلم في ليمون زمن سأولا شيطا حر يبامو وتقائل عن حديث أبو داود يرويته cewa hadisan banu Isra'ila ana ɗaukar mataki uku a kansu. Abinda na farko, duk abinda suka faɗa a littafansu sai muka zo muka samu an ambace shi a littafanmu, ma'ana a Qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Karka ce littafan tafsiri, domin littafan tafsiri akwai irin waɗancan abubuwan a ciki. Yau a littafanmu ana nufin Qur'ani ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda su ne littafan da ake hujja da su kuma babu tantama cewa wahayi ne daga Allah. To idan muka samu abin da ya daidai da abin da ke tare da mu na Qur'ani ko hadisi, hukuncin shi ne mu karbe shi da bisa dalili, domin ga shi a littafin. Idan kuma muka samu abin da ya saba wa littafin wato Al-Qur'ani daga cikin waɗannan riwayoyi da aka rubuto daga banu Isra'ila, an ce ba tsawon mene ne, za ka ji ana sai wasu maganganu masu zurfi a ce a lokacin annabi Nuhu an yi wani mutum a waja tsawon kaza da kaza shi ne ruwan tsufa mai bai shanye shi ba, sai da aka yi abubuwa aka yi, haka za ka ji lokacin annabi Adam an yi kaza sadaki aka nema abunsa kafin a bashi auren Hawwa'u, sadakin shi ne salati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan kuma ƙare-ƙaren maƙaryata ne a cikin musulmi. Yau saboda daga falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, falalar da baya buƙatar sa daga bakin su, Allah ya ba shi falala. Amma su na bani Isra'ila sun kawo nasu kissoshin asalin da nasu labarin, kamar kisar annabi Adam da Hawwa, Iblis da muka ji su abuwan su ba Iblis bane, ba shaitan bane wanda ya buga su suka ci bishiyar nan, ko kuma ya sa aka fito da su da aljanna, wata maciji suka ci haka yake a cikin babu, haka kuma a riwayoyin su. Yau to irin waɗannan za ka sami wannan irin maganganun an rubuta su a littafin tafsiri, sai ka kula. Haka nan kuma za ka ji kamar abin da shafi in an zo kan kisar annabi Ibrahim, Allah mai ya ce mana wa in qala إبراهيم لأبيه آذرة أتتخذ أصناما آلهة أكتبه أما أن تفنصى بسونا بابا النبي إبراهيم تارش تارف بسونا آذر وإن أظن ذلك كله أنت كان كذي تفسيري كمان من يوم تفسيري لسكي رواية حكومة سكي تفسيري لرواية وجو بإثنان كمان سوء تفسير من قبل إذا كان علم أن المنزل فيما أما في تاريخ جو ذاك الموسوق أبو بوان كمان أم فكيس كمان أنت كان أنت باب الهكا لها الموسوق كمان أنت كان أنت وأن كان التفين أكي شيء من مدراج بدا لباب باء قام سوق معناه باء ثميس يدى حبا أكي حلقوه ما يكرا دابا ذاك بكيوا قلوا وانما تنزلوا ذاك الثميس أهم بذي بمبن جيمك والنيني قرسيا شيني كقوم القرآن ذاك ذاك بكي شيني سنبس بسيا كما سمان حديثان دمان لا الله صلى الله عليه وسلم يا أما كاما يمن وانا نتكاري بيان بند وانا سولا باطل الثميس تو إذن كتاني أبن نيتاقى وقرآن بيسوا أن الرواية اللي أجل ما رواية الإسرائيلية تسوك لو كيش سيك أجل شيء أجيبه بابو إيكيش إذن يوم أبو نؤكو كو حالي نؤكو شين إذن أكتامي رواية دقبان إسرائيل ودع باب أنبتا تبتا دئتكو كالية تاسع أسكيل التفهم أسوك أهل الكوهديش تؤيتكمونا النبي صلى الله عليه وسلم في بانك على سيتي لا تكذبوهم ولا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم كركو جسك تاسو كركو مكو كالية تاسو كيه فهو أكيد عشينا الأنفة لا تسيري زفن من الإسلامي أنفة أنت وين يوم فرك في جسيا لجنوب إنك جسك تاسا يباسي أبن ديك جسيا تاسو جد ومئلمي والنبادين ما تسيري أبن مسوري إنك كاية تاكم سيمينة شون أبن ديك تسيري التفنسو إن كان تسوى أن أتبعوا عن نباوة فيكم أكبر مكارين هذا فهذا كم هو ينبادين لما كأبن دبابة تبكي وزاك دي متالي هم بكي لن أشي أنت في عنده ما قلتنا لن أكل قرآن دي أبن نساقة من قرآن توك أجي في أجيب كو إيه من وانين كو مدن المحيو نيجا وزن يو دمع أليك كلا دي أبن دي أجي كران ساوى ألي سفن تفسيري نئل وانين إسرائيليات أخوي ما قلنا مجد ما إداما دمع لميسي كيس فرهو جاء أفن إيه وانا دي دوان دي يبوتو يبين آمك شعون إسرائيليات بالي في جيسا كران ساكو ما كفهمتا cewa wannan yana cikin wanda sai ka samu tabbacin yayin da jini Qur'ani ka dauka wanda bai dade baka amshi in shuru ne baka samu tabbaci ba sai ka kyale shi shi ma kai masa shuru dan Allah ya samu dashi wannan tabbini yana da muhimmanci musamman ga wadanda ko suke tafsiri ko kuma zasu karanta lokacin da zasu tafsiri zasu bincike akwai wanda da ban tafsiri a karanta kissoshin bani Isra'ila wannan shi ga Yesu duk da cewa akwai abubuwan da in ka karanta bible din su ka karanta hatta talmud za ga wasu abubuwan babu mafi yawan inda ake samun kuma da lokacin da ne rubutu na ga waɗannan abubuwa din rubutu kamar ni kamar da kuke yi kila wasu sun ci daga cikin rubutu na samun digiri na uku ya ji shi biyan ci bayan shi ne akan wannan littafin da ake shi na talmud mujalladi volume guda 20 guda 18 da juna shi wata college ta Yahudawa a London James College su suka fassara shi daga yaren su na Ibriya zuwa Turanci to abin da aka yi a cikin wannan shi kuma aikin shi ne karanta duk abin da yake ciki da ya shafi aqida da imani da Allah yaya imani da Allah shi abu waɗannan mutane shi ne asalin rubutun da ni ne shi yasa alaƙar da littafan nasu alaƙa ne sosai ta bincike mai zurfi ba aka karanta wa sama sama ba da littafan da suka rubuta a kan wannan ɓangarorin ba ba ku labari ne haka don ko alfahari ba kasancewar yana daga cikin rubuce-rubucen da aka yi kaɗan a wannan fagen kuma sannan abu ne da ya zaburar da ni kan cewa in bai wa 'yan uwana labari wanda yake da sha'awar irin wannan karanta-karanta to akwai damar buɗaɗawa da amfanin da zai yi wajen kare addinin musulunci kare alƙur'ani kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da tabbatar da cewa addinin mu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya aiko shi da shi da alƙur'ani to shi ne addinin gaskiya. Wato abubuwan da za ka gansu kana karanta Al-Qur'ani sai ka same su a cikin waɗannan littafan nasu, kamar wato Allah madauki lokacin da yake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari, mu mun tabbata bai karanta waɗannan littafan nasu ko, amma sai ka zo ka same su yadda aka faɗi su da nasu. Kaga wannan babban abin da zai ƙara maka shi ne, zai ƙara maka imani da Al-Qur'ani da imani da Allah subhanahu wa ta'ala, cewa lallai addinin mu da annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ne gaskiya. To ni na ce da wannan kasancewar duk abin da Allah yake faɗa mana a cikin Al-Qur'ani sun ce inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sun faja'u wa ayyadullahi mazluma, babu abin da babu shi a cikin Al-Qur'ani. Kaga wannan me zai ƙara maka? Zai ƙara maka imani da Qur'ani, cewa babu tantama a cikinsa daga Allah. Kuma sannan ƙarin imani da gaskiyar annabcin manzon mu sallallahu alaihi wasallam. Za ka wannan ɗaya da cikin fa'idoji babban abin da muke so faɗakar da mu shi ne fa'idan a kula da duk abin da ake karanta mu da littafan tafsiri ɗin nan, ba da nufin ka ƙaryata komai, amma ka tabbatar da cewa riwayoyi ne ingantattu ko daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka rawaito su kafin wato kana kalce su. Musamman shi yasa amfanin wannan littafin da muke karantawa ke babu ko isharar ba ruwan ka da wannan irin kisoshin da muke yau, amma akwai inda za su yi amfani ka ji cewa abinda mu ba mu da shi a bayanin ka kurukuru, to an kawo daga irin waɗannan littafan a ce su dai a littafan su sun ce kaza da kaza da kaza, zai amfani ka kila ka ƙara fahimtar isar ba tare da ka ce eh tabbas kaza kaza haka yake. Allah ta mabashi Allah madauki yake ba mu labari cewa yasumunakum su al'azabi, shi ne malam yake cewa ai ashaddu mafi tsananin azaba, zaman da bani isra'ila suka yi a misra karkashin fir'auna zamani na kasarci, lokacin da fir'auna ya ji labarin wannan abu bayan ko mafarki ne ko bokayen su ga masa duk ko yayuwa take, ya yi kokarin ya ga cewa ana kashe ƴaƴan maza daga dangin bani isra'ila, duk kabilar bani isra'ila, sannan ana barin matan su rai, sannan kuma waɗanda aka bari da rai ma a matsayin bayi su ne masu aiki, duk wani aikin wahala to su suke a lokacin nan a misar. To shi ne abin da yake nufi da wancan ya sta'amiluna hukum, sannan yake su al'azabi ai ashaddu bi an kanu yudhabbihuna abna'akum, suna yanka ƴaƴanku khashyatan minkum, dan tsoron ku ƙara yawa, ma'ana Allah ne sai yake gaya bani isra'ila domin a zamanin can su ne musulmi, ya fata mun fahimta. Shi yasa aka taimaki bani isra'ila akan fir'auna, fir'auna mushriki ne kafiri ne a lokacin, annabi Musa alayhi salatu wasalam tare da bani isra'ila su ne mu'minai, shi yasa Allah ya taimake su aka buɗe ruwa suka wuce aka halkar da fir'auna, kuma aka ba su ilimin su yaƙi mutanen Falastin tare da cewa ƙasar asali ta mutanen Falastin ne, an fahimta, su yaƙe su su zauna, suka ji tsoro saboda lokacin suna da ƙarfin jiki da girma, suka ji tsoro har sai zamanin annabi Yusha ya shiga ya yaƙe su, kuma sannan suka zauna. Daga baya abubuwa suka canza, Allah ya ba mu labarin yadda ita Baitul Maqdis har ta tashi daga hannun Yahudawa ta koma hannun Ashuriyun, wasu mutanen Siriya, tsohuwar Siriya da suka zo suka kwashe su, sannan kuma daga bayan Ashuriyun Babiliyun mutanen Babil da suka rusa Ashuriyun su ma suka zo suka yi tasu daular, sannan bayan nan kuma aka same su abinnan Alexander the Great lokacin da shi ma ya zo ya nasa mulkin, ya rusa waɗancan Babilawan ya kafa nasa mulkin, sannan aka same Farisa suka zo suka rusa Babil suka dawo da bani Isra'ila Baitul Maqdis, bayan nan aka samu Alexander, bayan sannan kuma aka samu Rumawa, da Rumawa suka zo su kuma suka rusa na Alexander suka daunar da nasu mulkin, shi ne har zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fatan mun fahimta. A lokacin kuma a zamanin Umar radiyallahu anhu aka ci wurin da yaƙi har ya zama Baitul Maqdis ta dawo hannun musulmi. To asalin mutane tun kafin zuwan annabi Ibrahim mun ji suwa a wurin, na Allah ta mana hukumar ta suwa ya ƙasar kafin zuwan annabi Ibrahim daga Babil, daga Urul Kaldani, Falastinawa na asali can kafin zuwan annabi Ibrahim har ya haifi Isma'il, har ya haifi Ishaqa, Ishaqa ya haifi Yaqub, Yaqub ya haifi waɗannan da ake ce bani Isra'ila, an fahimci wannan? To akwai Falastinawa sunan su kabilan Filastin sunan su ke nufi, akwai kuma Kan'aniyawa wanda su ma suna nan da gefen gabas ta bangaren abin da ya shafi wajen Jordan su nan area cikin Falasɗin duk su ne da Falasɗinawa da kuma mutanen Kana'an. An fahimta? Yau to tun kafin wannan lokacin waɗannan bayan Allah suna ne. Kun ga ashe abin da ake sani na wani rikici a jiya ƙasar waye ƙasar waye. Allah Maɗaukaki ya tabbata wani Isra'ila ne a wannan zamani a matsayin su ne wa? Su ne masu imani. Yauwa lokacin da masu imani na gaske da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabci na ƙarshe da Allah Maɗaukaki ya aiko littafin annabin ƙarshe da littafin ƙarshe da shi cikin addinin musulunci sai zama su ne waɗanda wato za su jagoranci al'umma. Kuma wannan abin ya tabbata a zamanin Umar bin Khattab radiyallahu anhu sai da ya zama cewa ƙasar ta dawo da ƙasar Sham gaba ɗaya. Musan Sham in an ce Sham da Syria da Jordan da Palestine da Lebanon waɗannan wurare guda huɗu su ake cewa Sham a da can tsohon tarihi. To duk a lokacin nan ta dawo ƙarƙashin musulmi. Umar bin Khattab da kansa ya je ya karɓi mabudan Baitul Maqdis suka dawo hannun musulmi. Daga baya a ƙarni na 11 na miladiyya aka sami mutane da French za ku ji da Larabawa suna cewa Ifranjiyun ko suna nufin Turawa. To abinda suke nufi lafazin French ne ake so a faɗa shi ake cewa French shi ne hanyar za ku ji da Larabawa sai Ifranjiyun yana nufin Turawa gaba ɗaya. Aka sami aka yi yakin da ake cewa yakin da Kirista suka taso haka kuma suka kwace Baitul Maqdis wanda daga baya Salahuddin al-Ayyubi wanda aka linka daga kasar Kurdawa ke Iraq shi kuma yazo shine ya dawo ya Kiristan nan ya dawo da Baitul Maqdis da hannun musulmi kuma shine har zuwa yanzu kuma ana cikin cinyewa a hankali da hankali ana kwakwacewa har za a ji kuma ta bata makiri da hannun musulmi. Ina jin yanzu mun fahimci asalin tarihi. Yawwa anan yana cewa fala yaqtulunahunna yawwa wa yastahyuna nisa'akum bayan sun kashe ƴaƴa maza amma suna barin mata ai fala yaqtulunahunna fa antum ku Allah yana cewa bani Isra'ila wa antum bayna qatilin wa mudhallalin a lokacin nan ku ɗayan biyu ne ko dai wanda aka kashe ko kuma wanda aka ƙasƙantar da shi ya zama ba shi da inci. Yau bayi haka aka nemi ku a Misra a lokacin ne. Allah Maɗaukaki yana tuna musu waɗannan baiwa da ya musu ya tsere da su daga wannan bautar. A mudallalu wa mudallalin bil a'mali shaqqa da ayyuka masu tsanani. Mustahin ala wajhil minnati alayhi. Shi kansa wanda aka bashi da laifin an bashi ne a ta fuskar a yi masa goyi. Domin wanda aka yi masa baiwa ya zauna da ransa sannan kuma yana cikin bauta ba a kashe shi ba kaga ai dan ai masa godi ne cewa an barka da ran ne ma fa dan kawai sai ka lafiya ne kaga ashe babu zancen dagawa babu zancen ni wani abu ne domin mutum a kaskanci yake rayuwa walista ilahi alaihi da kuma daukaka a kansa ma'ana su mutanen fir'auna fir'awa su ne masu mulki a kansu yace fa hadha ghayatu ihanati wannan shine matukar wulakanci da dan adam zai rayuwa. To a ƙarƙashin wannan wulaƙanci suke sai Allah Maɗaukaki ya zo ya fidda su da ya aiko annabi Musa alayhi salatu wassalam famanna Allahu alayhi sai Allah Maɗaukaki ya yi baiwa a kansu bin najati at-tammati da wato tsira cikakken tsira suka tsira daga wannan na farko tsira daga kisan Allah Maɗaukaki ya fidda su daga halin kashe su da ake yin gurguru na biyu aka tsirar da su daga bautar da suke wa mutanen Misra suka zama sun samu yancinsu. Wannan ai cikakkiyar yanci ne da kuma tsira wa idraqi aduwwihi banda wannan ma ba a bar abun haka ba sai aka nutsar da abokin gabas fir'auna da shi da mutanen su duk aka halaka su wa hum yanzuruna ba kuma wai a bayan idan su aka yi wannan halakar ba bayan su sun tsallaka ruwan da Allah Maɗaukaki ya halakar da fir'auna da mutanen sa a idan bani Isra'ila a juyowa suke waiwo suna kallo waɗannan mutane suna shigowa ruwa kamar za su zo su wuce har suna razane. Allah Maɗaukaki sai ya fito sai ya kawo ruwan ya tare wanda suka fara shigowa wanda ba waɗannan da kuma suka fara shiga daga suka shiga daga ƙarshe kafin su ce to ga bala'i bari mu koma bayan sai ruwan ya sake zuwa musu ta baya shikenan sai zama aka halaka su. Allah Maɗaukaki ya halakar da abokan gabar bani Isra'ila wanda su ne musulmi a wannan lokaci
kuma a idan suna kallo wannan ba ni'ima ba galibi ai akan yi ana halakar da abokin gaban mutum ko kila ma baya ne ko ma kila bayan tarihi shi sai a zo daular sa sai ta wuce amma wanda aka halakar da abokin gabansa akan idan sa yana tsanani bayan ma kuma wannan shi shugaban nasu Fir'auna shugaban abokan gaban gaba daya sai aka bar jikinsa duk da an halaka sauran sai aka tsamo su shi kadai jikinsa ya wanzu dan ya zama alama ina waɗanda ka gaya wa cewa da kai ubangiji ne to su zo su gani yau ka tabbata da ubangiji kaga ko wannan ya isa ya nuna wa mutum cewa Allah madaukaki ya yi waɗannan mutane baiwa ya tsere da su ya nuna musu kuma wato halin halakar da yawa halakar wanda yawa waɗannan abokan gaban nasu ba karama mace dan ta zama musu wato babbar baiwa da za su ya kamata a ce sun gode wa Allah subhanahu wataala akai shi yasa ya ce li tuqirra a'yunuhum domin idansu yi farin ciki ma'ana idansu ya ga wannan abu zuciyarsu ta yi daɗi domin ba abin daɗi irin wanda ya dame ka yake so ya kashe ka sai ka ga wani ya zo ya kashe mashi ko ba ka ba shi ba wanda yake cewa har sai ka ji kamar ka zuba ruwa a ƙasa ka ja ba ƙarshen farin ciki kenan to haka Allah madaukaki ya yi waɗannan mutane ba don komai ba saboda su ne masu addinin gaskiya a wancan zamani su Allah madaukaki ne wa littafi waɗancan kuma da aka kashe ko aka halaka su mushrikai sai Allah madaukaki ce wa fi zalikum kuma a cikin wancan abin da ake gaya muku wato ai al-inja tseren da ku ilin da yayi bala'u akwai bala'i bala'i lafazi ne a larabci ana amfani da shi fil khairi wa fi sharri wajen alheri da kuma wajen sharri gaba da kamar da Allah madauki ce wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna muna jarraba da alheri da kuma sharri don jarraba shi yasa ke fitna tan a tasbirun ko ba ku hakuri kaga a cikin nan fitina ko bala'i yana zuwa da sharri ko kuma da alheri to anan ai kun ga alheri ko tsirar da ku inda da aka yi idan mutum ya fassara da alheri ake nufi wannan tsirar wannan kuma fassara bala'i da aka yi musu da to shi ma bala'i ne na azabtarwa da kika da wahala da suka sha da karkanci kun ga shi ma bala'i ne in ka dauke shi fassara da sharri to kowanne zai iya dauka wa fi zalikum bala'un nan malam ya ce ai ihsanu kyautatawa ne shi wannan tsirarwa kenan min rabbikum daga ubangijinku azim to bala'un azimun wannan kun ga ce azimun bai ce azimin ba ko a ce wannan azimun sifa ne na bala'un ba sifa ne na rabbikum ba kun gane da sifa ne na rabbikum cewa za a yi mai min rabbikum azimin yawwa amma cewa yi wa fi zalikum bala'un min rabbikum azimun ai bala'un azimun ihsani da kyautatawa mai girma gare ku daga ubangiji yace fa hada mimma yujibu alaikum ash-shukra wal qiyama bi awamir wannan abun kuma yana cikin abin da zai wajabta muku lalle ku gode ma Allah ku tsaya kuma sannan ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ku bido kokin domin wanda ya maka wannan baiwar musamman kuma mahaliccinka to tilas sai ashe a gare ka ka gode masa godiyar kuma za ta zama ne ta hanyar kai masa da'a ka bi abin da ya umarce ka ci sannan thumma zakara minnatahu sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci baiwar da ya bi wa'adihi ni Musa nan bai kawo ayar cikin sharhinsa ba yana cewa in farqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wannan dai yana cikin abin da muka karanta a sharhinsa ko tawo wa in farqna bikum al-bahra kuma lokacin da muka bude muka yanka muka keke wato teku domin ku kuce fa anjaynakum sai muka tsere da ku wa zarqana ala fir'auna muka halakar da mutanen fir'auna ko da shi fir'auna da mutanen ku an tun tanzuru a hali kula ne duk wanda ya shiga cikin shirin da mali sanan ce wa id wa adna musa 40 laylatan sannan Allah madauki sai yace ku tuna lokacin da muka yi wa annabi Musa alƙawarin kwana 40 ma'ana yazo ya hadu da ubangiji miƙati na kwana 40 wannan abu ya faru lokacin da suke wannan barriya din inda suke cikin fili da suke faɗa da suna cikin wannan filin ɗin wannan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi wahayi ga annabi Musa ya zo za a ba shi shari'a za a ba shi at-taura to a lokacin nan sai ya ɗora ɗan uwansa annabi Harun a kan kula da bani Isra'ila sai ya taho wannan wurin wannan miƙati a kan Ur Sina dutsen Sina yana nan har yanzu dutsen Sina
yaje ya gane da Allah subhanahu wata'ala da kwana 30 fa asmannahu bi 10 Allah madauke shi sai muka kira shi da goma sai zama kwana 40 Allah kuma Allah ya gane da annabi Musa har kwana 40 ya bashi at-taura ya sauko kuma daga dutsen Hura Sina ya zo ya sami Bani Isra'ila a su a bayanin da suke a cikin littafin su suna cewa wai zaman da annabi Musa yi a kan Hura Sina har ya kai kwana 40 ba wani abu ne yasa ya dade ba ba a taurar kawai aka ba shi wai an hada maka ne har da wannan littafin da suke mai tilmud wannan ne yau da muke gani to wai in ba haka ba ne ya taura shi me yasa a kwana 40 ana karbanta to sai Allah ne ya zama da shi ya koya maka ya karantar da shi sharhin at-taurar harafi harafi shi ne yasa har da kwana 40 ke sa a kisoshin da ke za a wancan littafin masu suna shawo lokacin da annabi Musa alaihi salatu wasallam ba fa'ida ma lokacin an mutum wannan amma idan ku ji wani lokaci idan abu yana da muni da yawa in ka ambace shi baka bukatar ma kai rabi ko kamar ibn Taymiyyah yake faɗa cewa wani batil din tasawwuruhu yughni an yuraddi alayhi wani wata barnar idan kawai ka tsawara wa mutane kake kun ji ba abin da suke cewa to wannan kawai ya isa a fahimci cewa wato wannan barnar ya isa kai wajen yi mata raji ba sai ka tsaya ka ɓata lokaci ba sai a yi wannan ya saba wa Allah madaukaki ya ce ka ba da kaza da kaza suna cewa wata lokacin da annabi Musa ya je wurin wannan miƙatin ya ga Allah subhanahu wataala su gana ya ba shi at-taura wai sai sami Allah subhanahu wataala yana sa digo-digo a kan harufan Ibriya domin su abubuwan su wannan yaren nasu na Ibriya yare ne muqaddas ita holy language mana yare ne wanda Allah ya tsarkake shi babu yaren da ya kai shi wanda ya tafi zama shi yana sa digo-digo a harufan wannan na Ibriya shi ne sai yake cewa wai sai yake tambayar sai shi ya Allah kuma me ya abu ne ya kai harufa ma sai an musu digo-digo sai ce ai saboda a cikin al'ummar ka akwai malamin su ne suna ce masa aqiba aqiba sunan babban malamin da su malamin yahudawa to sun faɗi wannan kisan ne a wurin da suke ba da labari akan tarihin sa haihuwarsa da karatun sa da cewa babban malamin ne wai sai Allah yake ga annabi Musa ai akwai wani a cikin al'ummar ka sunan sa aqiba zai zo bayan ka wannan harufan da kake ga ina samu dugo zai fitar a kowane harafi zai fitar da hukunci zai istin ba su hukunci kawai kallon harafi zai fitar da hukunci wani harafi ɗaya kawai in ya kalla zai iya fitar maka da hukunce hukuncen da sun kai a cikin littafi saboda tsabar ilimi shi ne sun sai to ya Allah a taimakon mu a nuna mun wannan lawan Allah ta ka fito bai da masu yin gari da yin ka idan ka wata ya samu kansa a cikin lokacin da ya buɗe sai ya gan shi a cikin wani katon ɗaki ga dalibai nan da yawa an karbi ana karatu sai an gowani yana ta sharhi yana ta bayani yana ta bayani idi sai da ya daɗe yana zaune yana sauraron bayani bai san ma inda suka rubuta ba wato saboda zurfin ilimin Annabi Musa ba ya rubuta komai kwata-kwata ba abin da ya gane na abin da aqida yake koya ya ce kaza da kaza hukunci wani kaza sannan za a yi kaza wai duk bai fahimci komai shi ne sai ya rufe idan su sai ya sake koma wani hukunci wannan waɗai ne wani ba wanda har gaba ɗaya ma kwata-kwata ba na fahimtar ma mai yake sun ce ai kaji sunan sa wani kaza da kaza da kaza to irin wannan shi ne Allah maɗauki ke ba mu labari ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم من قال لنا من ألم كتير تنقي من يما لمنس إن أكتي أحبار جمع حبر بحبر طيب حبر سيني ما لم يلمي من إيه من يوم أكتي يوم داوان رهبان كما جمع راهب راهب سيني من إبادة ما في هذا معنى سوى يهودا واسو سجد ما لم يلمي domin suna da rubuce rubuce da karance karance in ka kai rubuce rubuce da suke zafin mamaki suna da littafi ba haka wani da ka take abubuwa da ilimi sai kawai kan zaunewa da kafir cewa manzon musallin ba a wanda suke da jahilci su ne da masu rubuta da hannun tafin ba sa karanta da ilimi to shi ne a cikin za a ke samun ruhuban a cikin su kuma ruhuban yawan ibada
to Allah mulki zai bamu labari waɗannan ahlul kitab yahudu da nasara ittakhadhu ahbarahum rubbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam to wannan irin abin da suke daga mutum daga cikin malaman su a bashi matsayi ku duba kun ga yanzu ai an nuna wannan aqiban daidai ki da annabi ne kawai shi ya ba ne to kage idan ya faɗi magana za a kokonto shi yasa suke sabawa maganar malaman ruddati haka yake addini idan ka ga mutum ya faɗi shi mishi da kotel mutum ya zo ya saba masa to ya ridda sai a rubuce shi duk da cewa na cikin karfin mutane ya mutu cewa babu ridda a addinin su yawa ma'ana hukunci ne wanda ya kai a ce mutum ya kafirta ya fita daga addini amma a aikace ba a bin shi domin addinin yahudanci ba a tada shi ku dalilin wannan ku koma kan abin da ya kamata mu faɗi malamin Allah yake cewa summa zakara minnatahu alayhi sannan Allah ta'ala ya ambaci baiwar da ya musu bi wa'dihi li Musa 40 laylatan da alqawlin da ya annabi Musa kwana 40 li yunzila alayhi at-tawrah dan ya saukar masa at-tawrah al-mutadammina للنعم العظيمة وأن تكون شيء من يمن يأوى المصالح الأميمة لكما مصلحوه وتدرموا ما فيه ودفاتك وليه ثم إنه لم يصبر سنن أما سوى أنهم بنو إسرائيل سيبسيها طريبا قبل استكمال المعاد كافون تك ونن الأول النقوانا أربعين ده سكجرا سكجرا أن الموسى ليسكود المسكة سلمانا ليسكي sai ka samu wani a cikin su salimi ne ya sassaka musu don suna cewa dama wai a ƙarerayin da suke faɗa ko kuma labaran da suka faɗa a cikin bayani sun ce lokacin da za su baro Misra sun ji tsoron idan suka ce za su fita gaba ɗayan su ka san ƙabila guda da suke unguwa guda a ce za su fita gaba ɗaya ainihi Fir'auna a lokacin da sai ya ce a kar a basu su fita domin su yake gama su ya kashe ko wai sai suka yi dabara sai aka ce kowa ya je gidan Misrawa da ya saba da su makotansu sai ce da Allah a bashi rance na zinari za su dawo da shi bai za a yi tafiya ne ba nisa za a dawo da shi sai makota suka zo ba su zinari abin nan bashi a ru za a sa a ruwa sannan a je a dawo da shi da suka tattara wannan zinarin sai suka gudu da shi alkuma wani isa ta ce amma su alkifan nan su haka suka faɗa wai shi wannan dabarar ne domin kada Fir'auna ya gane cewa gudu za su daga Misra ba dawo za su ku ga da an fahimci wannan ai da an hana su an kashe su to da suka tsira da wannan gol din da lokacin da suka zo kan wannan halin da ake ciki to wai shi ne wannan samiri din ya karɓi wannan gulagulan ya ƙera musu ɗan mariki na gol mun gane da ya ƙera musu ɗan mariki na gol shi ne suka ɗauka suna bauta shi shine wannan abin da Allah ya ba mu labari a cikin surat Baha cewa Samiri ya yi musu kaza ya musu kaza lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wasallam ya sauko daga karbar at-taura ya riko allunan at-taura a hannunsa sai zo ya same su a gindin dutsen sai samu ana ta bauta ana ta ibada an zagaye dan mariki na gwal shine kamar gemun Annabi Haruna kira akai kamar su suka yi wannan sai ce wallahi sun karbi na suka yi gashi nan Samiri shine ya musu da lokacin nan aka ce ya har yi rayin sa ya baci ya yi watsar da at-taura din suka ce ta karere in ji su a littafan su ta karere ya kuma ba a sake ta so ta bayyana suka bada yau a lokacin nan sai Annabi Musa ya tattara mutum 70 daga cikin su yake ku zo mu koma sama kan dutsen nan mu gana da Ubangiji mu tuba shi ne aka kwashi mutum 70 suka tafi ɗin su tuba an fahimci wannan to a lokacin wannan wa'azi shi ne nan Allah mai ke ba mu labari ku yi haƙuri da waɗannan isoshin da za ta riƙa shigowa ciki kila za a ƙara fahimtar abin amma dai insha Allah ba zan ƙoƙarin ga su ba su yawa ba insha Allah sai ke cewa hatta abadu al-ijla min ba'dihi har suka bauta ma dan mariƙin nan bayan Annabi Musa ai ba ai da hadi ma'ana bayan tafiyar sa da ya tafi saman nan kafin ya sako suka za ta haƙuri suka bauta wa dan mariƙin sannan Allah mai cewa antum zalimun nan ya take kadance mai dan ya ce wa idwa adna musa 40 laylatan thumma tafattum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun kuna ma al-hali kuna ma zalunci da yake domin zalunci al-shirka ne zalunci wane ne ya tsira da su daga hannun Fir'auna da wannan cuta da take yi daga kanci Allah bai tsinar da su maimakon su gode masa farkon abin da suke masa yi suke a samu suna abin da kanan sun manta da suna abin da wata shi ne alli sannan suka iya kuma su gudu an sai su je ku yaƙi waɗancan mutane ku shiga ƙasarsu suka ce a su suna tsoro da ba su su ba Allah na ɗauki yadda rabe da wannan hali aka kira annabin su a ba shi littafi kafin ya dawo sun fara bautawa Allah waɗanda wannan yin mutane ne annabin yana cikin su ba ake waɗannan abubuwa kun ga ashe ba daidai ba ne mutum ya riƙa kwatanta mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har idan wasu zaka ji suna faɗar cewa an ga an ce dan ne za ku riƙa sukan sahabban annabi sai ai wai ai ga na annabi Musa ma yana da rai suna saka masa ballanta na me ne fi dan an ce na annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai suna saka masa da bambam waɗancan kamar yadda biya mana a cikin su akwai wanda ya yadda da annabi Musa ne a matsayin ra'isu qaumi shugaba ne kawai jagoran kabila ne kawai kuma a cikin shugaban samari gari ne kawai shi Musa misali ko a ce shugaban kekun kabila wanda fi kowa shine jagoran su wajen ya fita su daga bala'i wasu kuma sun yadda dai hakikatan annabi amma mu'azzam da abin mafi yawan su sun yadda da annabi nasu ne amma kuma su da yake kasancewar alaƙar da suke da Allah suna yi ne a matsayin cewa Allah ubansu ne abin da suke faɗa ke wa qala lil yahud wa nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u aka Allah ke ba mu labari ko yau yahudawa da kiristiya suna cewa mu ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah Allah ba ke kare su wannan shi da ƴaƴansa ne ya zai azabtar da ku to amma su a gurin su abin da suke ɗauka ke nan duk da lafazin ubuwa cewa sun ɗauki Allah a matsayin uba ga yahudawa bai kai irin ma'anar da kirista suka ɗauka ba to su ba su taɓa tunanin uba ne da za a ce uba ne na haihuwa ba su yahudawa amma a gurin kirista za ta suna kawo irin wannan ma'anar har za su ce annabi isa ɗansa ne cikin da aka yi haka su faɗi wannan irin mummunan magana abun kirista za ka samu wani a wasu daga cikinsu to kun ga ashe wanda yake da alaka da Allah irin wannan alaka za ka ga cewa in an aiko annabi ma zai ga cewa wajibi ne akan ubansa ya cece shi ba ruwansa ko ya saba wa annabi ko bai saba ba mun fahimci wannan yawa kun ga ashe yana da bambanci da alakar manzon mu sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa dalibansa ne yan makarantarsa ne sun fi kowa fahimtar saƙon da ya zo da shi don haka ko da an sami wani abu a ce kullum ma ba shi saboda idan kai karatu sirar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mummunan nufi shi ne zaka samu wannan abu da kake yi domin idan ba dan wannan ba in ba dan wannan ba babu wani abu da zaka ambata cewa gashi abin ya kai har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace ba shi ba su ko yace ne musu ko yace ayoyin ruhu su daga Allah madaukaki cewa Allah ya sanar da shi a gaya musu ya yi dinsu kaga kuna da bambanci da wannan yau yau sai ce wa antum zalimun ai alimuna bidhulmikum kuna sane da zalincinku kad qamat alaikum alhujja hujja ta tabbata akan ku fa huwa a'zamu jurman wa akbar isman wannan saban da suke yi wato zalincin da suke shirkin da suke suka bauta wa dan malaki ya fi kowane laifi girma da kuma mugu thumma innahu amarakum bitawbati sannan Allah madaukaki ya umarce ku da kutuba ala lisani nabiyhi Musa alaihi salatu wassalam wannan bi an yaktula ba'dukum ba'd amma kafin nan akwai ayar da malam bai kawo ta cikin sharhin ba Allah ba yake ce kuma afauna ankum min ba'd dalika la'allakum tashkurun sannan sai muka yi afwa akan ku bayan wannan abin da ya faru bayan bautar dan mariki nan Allah ba yake ce ya fi musu kuma ba su ma wannan da suka yi wannan ba har shirka amma Allah ba yake ce ya fi musu a lokacin dan me la'allakum tashkurun ko kwa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to sannan me ya faru wannan su ne a yi
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
ثم ألا مدكم كيفا من عبارك وإن آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. كلكم فينا لكن لما كبير عن النبي موسى عليه الصلاة والسلام الكتاب للتابع للتابع أنا لكم وللتابع التوراة التوراة كما ألا ما تحكيني كما يجب متعبت علينا يا رب متعبت هلنس كما يجب من ذنب صلى الله عليه وسلم يتبتت ويعبده يبيوا النبي موسى عليه الصلاة والسلام أكان ألونا يتركوا يزول إحتهم من إسرائيل والفرقان أنا الفرقان yana nufin abin da ke lallabewa duk littafi da yake dauke da abin da ke lallabe tsakanin gaskiya ƙarya da gaskiya ana ce masa al-furqan shi yasa wasu suka ce wannan atsafin na ƙarin bayani ne akan wancan at-taurat din ake nufi ba wani littafin ne daban sunan sa al-furqan ba mun fahimta ko sifa ne al-kitab din sifa ne na at-taurat haka nan al-furqan yau shi littafi ne kuma sannan littafi ne mai lallabe tsakanin gaskiya da ƙarya wannan an yi wannan an sako da wannan littafi an aiko wannan annabi Musa alaihi salatu wasallam ya kawo muku shi la annakum tahtadun ku kwashi sannan Allah madauki yace shine annabi ko ba kan abin da malamin tafsiri yake faɗa yace kullu innahu amarakum bitawbati sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce ku da tuba ala lisani nabiyhi akan harshen annabi Musa alaihi salatu wasallam bi an yaqtula ba'dukum ba'dan cewa sashen ku su kashe kashi wannan abin da namu jami kowane muka ji Allah mutum ya faɗa babu shi babu isharar sa a cikin littafin yau alal aƙalla ne a cikin at-taurat da suke hannun su da littafan da suke sharhin at-taurat da talmud da gabatar su har ƙarshe wannan ya tsina daga cikin ƙissoshin da suke tabbatar da gaskiyar annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasancewa ya faɗi wani abu da ya faru a zamanin Yahudawa a zamanin annabi Musa alaihi salatu wasalam amma su ko a littafansu babu wannan ba mun yi magana akan cewa akan faɗi wasu abubuwa da suka dace a cikin tsakanin alqur'ani da kuma wasu abun da yake akwai su a cikin at-taurat ba dan komai ba sai jan jan hankalin su ahlul kitabi sai su ga cewa ga wani littafi fa ya zo daga Allah ya faɗi wasu abubuwa da muka san su a cikin littafin sai su je su imani da wanda ya zo da wannan littafin da kuma littafin shi ne alqur'ani mun ga wannan yau fa'idar abin kenan a dalilin ambaton waɗannan abin kenan to amma za ka samu cewa akwai abubuwan da Allah madaukaki ya faɗe su a cikin alqur'ani amma babu su a cikin littafin yahudu kuma ga shi yana da alaƙa da su kaga a ina ya samu kenan manzon sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya masa wahayin su da kai wannan suna da dalilai masu karfi da malamai suke amfani da su wajen mai da amsa ga da'awar wasu yahudawa na cewa littafin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wato alqur'ani ya kafo shi ne daga cikin at-taura ko kuma at-talmud da suke kalla babu wannan ishara kwata kwata na cewa an ce su kashe kawunansu haka nan kissar da zamu zo mutumin gaba ta cewa su yanka saniya duk ita ma babu ba an bace ta ma'ana yankan saniya wanda har aka suka zo suka yi zamu zo zai miji har suka tafi wata irin launi wanda irin kaza ka kaza duk malaman su da suka rubutu a wannan bangaren suna cewa wannan labarin ba su taba jin sai a Qur'ani da Muhammadu ya yi ne kun ga ce alama ce mai ƙarfi ta cewa manzon mu sallallahu alaihi wasallam ba maganganu ya zo da su daga aljihunsa ba a'a daga Allah ne wannan wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi Allah ƙara mana imani da alqur'ani sannan sai ke cewa fa'afa Allahu ankum bi sababi zalika Allah madauki ya yafe muku yi muku afwa saboda wannan abu la'allakum tashkurun ko kuwa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai Allah ce wa id قلتم يا موسى يا شافي ابن ديوا بلغ كمان تو ما انا من ايه اللي مسكين نص القران بدون بي فدي اكيد شرح ان بي كاو ابو ياتي واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم كتين لوكتي ده كوكا امبتي لوكتي النبي موسى عليه الصلاه والسلام ياتي ومتامن انكم لنكون ان ظلمتم انفسكم كون ذلك كاونه بني باتخاذكم العدل saboda kun yi ki wannan dan mariki da sanin ya kera muku kuka bauta masa kuma bayan Allah sun zaba sai ce fa tubu ila bariki to ku tuba zuwa ga bariki malamin sun so ne sirrin da yasa anan akai amfani da bariki ba sai ilahikum ba saboda in an ilahikum abun bautar ku tunda yanzu ai sun yi jayayya ne da bauta masa din sai suka mu suna bauta wani abu wanda ba shi ba abun ne hankali me ya kamata ya bauta wa ya kamata ya bauta ma wanda ya halitta shi ko to shi yasa ya amfani da bari'ikum fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga wanda ya halitta ku bari'ikum ma'anasu khaliqukum yawa da bari da khaliq ma'anasu alladhi bara'a shine wanda ya kirkira abu ya fare shi yawa to fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga mahalicin ku faqtu anfusakum hukuncin da za ku yi junan ku shine ku kashe kawunan ma'ana cikin duhu kowa ya dauki kuɗi ya kai har duk inda ya samu dama wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan sai ya zama cewa Allah madaukaki ya hukunta a ranan nan ba wanda aka kashe sai wanda suka yi bauta wannan shi ma kuma wani abu ne wanda Allah madaukaki ba zalunci ba Allah ba ya zalunci amma sai ya kaddara cewa a cikin duhun nan da dukan da za a kai da takobin da za a kai wanda duk aka ga ya faɗi ya mutu yana cikin wanda suke bautar don ba dukansu suke ba wasu sun yi wasu ba su yi sai faqtulu anfusakum dhalikum khairun lakum inda bariikum wannan shine mafi alheri gare ku a wurin mahallicin sai aka nana da wannan kalmar da bariikum fataba alaikum sai ka tuban ku innahu huwa at-tawwabur rahim lalle shi Allah subhanahu wataala mai karɓar tuba mai yawan karɓar tuba ne at-tawwabu ma'ana mai yawan karɓar tuba Allah subhanahu wataala ya rahama shi sai sama kansa sunan at-tawwab tawwab yana da bambanci da tare taba alaihi ya karɓi tuban kawai amma an ce tawwab mai yawan karɓa kamar a ce alim ne a so a ce allama ko allamul ghuyub mai yawan sanin gaibi ma'ana sanin sa na gaibi ba iya mutuwa to haka nan tuban da Allah madaukaki yake wa bayan sa shi ma ba ne sannan kuma inna ar-rahim shi mai jin kai ne to wannan shine abin da malamin ya kawo fassarar nasan ayat ma sannan sai shi wa id kuntum ya musa lan nu'mina laka ka karanta mu sai wa id kuntum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah ja'aratak wani daga cikin kuma kangarewar banu isra'ila shi ne suna wasu da shi suke masa kai mu ga Musa ba ma zamu yi imani da wannan ubangijin naka ba sai mun kawo mana shi mun ga shi kuma haka shi zancan ke ta malami su faɗa cewa maganar wasu daga cikin su ba sun imani da shi ba dukkan su bane shi ne gashi Allah da ya juro shi suna cewa sai kawo mana shi mun ga shi kuma ba za mu yi da shi ba ta lokacin sun ce hallo amma Allah sun tsara me musu bari ku ji وهذا غاية الظلم ولا شيء من متك أرزاني شيء لما نتعلم والجرأة دواتو لشن سؤلوه جرأة شيني لما شيء واباكا سؤلوه كبدا أبن دكتي سوء اللوك سين دكتي سوء باتا لدى سؤلا ميزي بيو بايدا شيني جرأة بندنا هو أتي شيني لما باق أبن دينا نكومي ذا أي تمعنى جرأة شيني جرى على الله ورسوله بألا مدرك تيد من ذنسى صلى الله عليه وسلم النبي موسى عليه الصلاة والسلام فأخذتكم الصائقة في وتقاوى تكامر التي أولي دافر تاتو ذي أذابا ألوك تنمن دسكر والنم أبو سكف أول من كلمة كي ينزى مضعوان يجرد ذي كاكا ومدع أبنجي من جيش الدول ألوك تنمن ألا يلقائك وتقاوى ومسمى تحلك سكى حلك أما حلك ba ta gaba daya har sai zan yi amma saboda fa a kala jarraba su a ba su abin da zai sa su imani dole ne mutum yake waɗannan mutanen daga wanne irin jini ne aka halitta su ko ba ta bari da a ce wasu ne fa ko ƴaƴan waɗantan ne waɗannan ma'anar ko jikokin wanda aka tserar a zamanin Fir'auna ne kila da ake ba mamu a'a waɗannan din ne waɗanda suka fito daga wato ruwan da Allah madaukaki ya halaka Fir'auna a idan su aka halakar da Fir'auna kuma sun san ba mai wannan sai Allah su wanda Allah da ya aiko annabi Musa ya zo su amma suna barin su kaje a samu musu abun bauta aka wuce suka kere nasu suka bauta masa aka zo ake musu wani suka ce kai Allah ma ya fito su ganshi da idan su ma ka ba su yadda ba haka sun tantance annabi Musa ne
to Allah din amma kuma ba ku ce yake Allah dan mai rahama ne akwai darussan da yake so ya ba mu mun karanta waɗannan abubuwan shine sai Allah san Allah sai ya tafi su bayan wato wannan halaka su da aka yi kun san daga cikin rahamar da take cikin wannan al'ummar ta mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ya roki Allah subhanahu wataala cewa kada ya halakar da wannan al'ummar tasa da wani tashin hankali ga wata azaba da zai auku musu abubuwa uku ne ya roki Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun san wannan kisa ko da Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukaki wasu abubuwa cewa kada ya halakar da wannan al'ummar tasa da fari a ce gaba ɗaya al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu su ta hanyar fari fari ya sa da yunwa da lalacewa da ke ruwan sama a ce an mutu Allah madaukaki ya ce an karɓi wani na biyu cewa kada a halakar da wannan al'ummar da wata azaba gaba ɗaya a ce gaba ɗaya duk a halaka su saboda saƙo ita ma sai aka karɓa na uku cewa kada ya sa ba'suhum bainahum ki ta saɓani tsakanin su sai Allah madaukaki ya ce wannan kan ba ka ita ce sakamakon abin da ke gani na saɓani da ya yi wa tsakanin al'ummar musulmi wannan ya ce kaza wannan ya kafarta wannan wannan ya kaza wannan kaza duk wannan yana cikin abin da Allah madaukaki ya tsara ba don kuma mushi ma don mu ƙara samun darasin a gano a hankali a hankali ta hanyar bincike da kwakwale-kwakwale da karatu mai zurfi da biyayya da suwa za su ɗan fare wa Qur'ani da karantar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma duk wannan hikimar Allah ce amma dai a halakar da mutane kamar yadda baya aka halakar da mutane Adawa aka halakar da Samudawa a cikin banu Isra'ila kuma a yi musu irin wannan jarabawa a halakar da wasu a dawo da su a nuna musu idina to duk wannan a zamanin annabi babu shi yasa a lokacin babu waɗanda suke wasu laifuffuka da mafi da a wannan al'ummar an halakar da su ko sai dai irin azaba lokaci lokaci wanda kuma ba ta hanyar annabi bane za ta yi amma a wancan lokacin annabi za a aiko ya kawo mu'jiza a halakar da mutane kun ga wannan rahama ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma akan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma su bani Isra'ila in suka yi abu a take sai a azabtar da su ko da za a dawo da su sannan kuma a nuna musu kuskuren su to shine abin da yake faɗa a nan fa akhadhatkum as-sa'iqatu imma al-maut alanna lam yusaffar sa'iq annam tatawa ko ta mutuwa aw al-ghashiyah al-azima ko kuma ana nufin wato a sa musu suma ma'ana da tsawar ta zo shin kashe su kai suka mutu ko kuwa suma suka yi to Allah dai a aya da ta biyo bayan wannan cewa min ba'di mautikum ya faɗi lafazin mawuf ko yau kamar da zamu zuwa ne don haka ko an fassara shi da mutuwa ko kuma a fassara shi ma tun da rabuwa da rai ana kiran da mutuwa ko a cikin bacci ne ko da ke ai ran mutum yana bacci yana nan ko amma dai rabu me yake rabuwa da dan adam lokacin da yake bacci jinsa